بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمد الله تبارك وتعالى على أن جمعنا في هذه الصبيحة. نبدأ هذا اللهم أكيد ساكي تعلم أن سافيا تلهدي نجم بيكي نجوتا ربيع الأول كوكو طيب بيو جوات ربيع الأول بين هجر المنذور صلى الله عليه وعلى آله وسلم دبو دا دليه دولة ثلاثين دبيو من دي 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 دا شد جوات بيو نمي لديا دبو بيو دبو ما شاء دا شيء جبدا وقرن دمكي نفهم تر سير من الله صلى الله عليه وسلم لا يوسع لذلك في الوحيق المختوم نا مالم صفي الرحمن المبارك فوري منا تتونا فكان أبين مالم يربوت هذا الجندة دا أول من الله صلى الله عليه وسلم واتو زنبوان تنفلكو فين في كلا أكو نفلكو دي ينا دعوة دا أكي فيما الدعوة السرية زامزو إن شاء الله مجي أنو سمع تعقيد ما لمسك أنبتها دنجاني دا فائدة إلوان نوئينا دعوة دا بك المتن ليكي دعوة منطع أكان إن دمان مكي مانا باقنا أكان صلى زي ما قنا أكان أبن دي شافي أبن دي في شهارة دي دا ما لمين سكان أنبتها قمت ألبان إلمي سكا في جي شيني صلى an saukar da ita ma'ana zaman tafarilla lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akai isra'i akai mi'raji da shi yaje saman ta bakwai Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar masa ko ya umarce shi da wannan umarni cewa a riƙa yin sallah farko aka saukar da ita ko aka yi umarni a riƙa yin sallah 50 a rana ya dawo a hawa ko sama ta biyar ya haɗu da annabi Musa alaihi salatu wasalam kamar da ya tabbata a hadisin Isra'i da Mi'raji. Musa ya ce ya koma ya nemi a sauƙaƙa ya koma aka samu wannan kamar da dai kuka sani wannan ya zo ne a hadisi tabbatacce daga hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam har dai Allah maɗauke mai da ita sallah guda biyar amma a ladan sallah 50 shine wanda muke yanzu to amma kafin wannan lokacin shin ana wata sallah ko ba a yi shine abinda malamin nan zai ambata ma'ana da ba a yin sallah kwata-kwata haka kawai musulmi suke a farkon su da suke shekara goma ko sallah ba a yi akwai bambanci tsakanin ana yin sallah da kuma kasancewar ta farilla ko kuma farilla ce ba dai wannan guda biyar din da muka wato sani ba to abinda malamin zai ambata kenan yace wa min awaili ma nazala min al-ahkami al'amur bisalati daga cikin hukuncen farko da suka sauka ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na daga wato abin da ya sauka daga Allah madaukaki shine umarni da a riƙa yin sallah ma'ana kenan ba sai daga akai mi'raji ba mi'raji mun san duk da dai malamai sun saba akan lokacin da aka yi shi amma magana da tafi shahara a littafin sira ita ce an yi isra'i da mi'raji ne a shekara ta 10 bayan hijira manzo kafin bayan bi'sa wato bayan amme da manzo sallallahu alaihi wa sallama annabi sai da shekara 10 sannan aka yi isra'i aka yi mi'raji to kaga shekara 10 kenan daga annabta zuwa isra'i da mi'raji wannan shekara 10 shine malamin ke faɗa cewa haƙiƙa musulmi sun yi sallah ba wai haka suka zo na ba a yi sallah ba sai lokacin da aka a yi isra'i da mi'raji na fata mun fahimta yau dan ya bambance cewa hakika akwai sallar da ake yi sai dai ba ita ce irin wannan da ta zo a yadda muka ganta ko da wannan sigar ba yau ma'ana guda biyar amma dai wajen shatri da hai'a da karatun qur'ani ruku'u sujada duk an yi za mu ji kuma kamar yadda ya ambata mana to wannan yana cikin abinda aka fara saukarwa qala ibn hajar أحمد بن علي بن حجر الأسقلاني أتشم فتح الباري كينا ينا سوى كان صلى الله عليه وسلم قبل الإسراء kafin a yi isra'i manzo sallallahu alaihi wasallama ya kasance yusalli yakan yi sallah qat'an yace wannan babu ma wani kokonto karka kawo wani kokonton cewa da ba a yi sallah sai da aka yi isra'i ba haka ake nufi ba yace wa kazalika ashabuhu haka nan sahabbansa kuma sun yi sallah tare da manzo sallallahu alaihi wasallam walakin ikhtilafa sai dai sabanin da aka yi shine hal furida shay'un qabla as-salawati al-khams min as-salawati am la shin akwai wasu salloli da aka farlanta kafin wannan guda biyar din da aka farlanta isra'i da mi'raj ko kuwa ba a farlanta ba amma dai yin sallah tabbas manzo sallallahu alaihi wasallam da sahabbai sun yi sallah zancen shine farilla ce kamar da aka farlanta wannan guda biyar ko kuwa ba farilla ba shine sai faqila wasu malaman suka ce innal farda kanat salatan qabla tulu'i shamsi wa qabla ghurubiha abinda yake farilla a wancan lokaci kafin saukar da wannan guda biyar azhar da al'asr da maghriba da isha'i da kuma sallar al-fajr din da muke yanzu to abinda yake farilla wajibi akan musulmi da kafin wannan lokaci na isra'i da mi'raj da aka saukar da wannan yace shine a sallah kafin fitowar rana ayi sallah ɗaya kafin fitowar rana ayi kuma wata sallar kafin faduwar rana ma'ana sallar asubahi da sallar maghriba abinnan da sallar al'asr asubahi da al'asr tunda an ce qabla ghurubiha yawwa intaha wannan magana ibn hajar kenan inda ta kare wa rawal harith ibn abi usamata min tariq ibn lahi'ata الحارث بن أبي أسامة هنا لمسند بن سيما يرويته تحنير عبد الله بن لهيئة موصولا عن زيد بن حارثة أفيت أبوك؟ نعم يعني إيه؟ ترى أنت من لهم؟
وروى الحارث بن أبي أسامة
نعم
بن لهيئة
نعم
موصولا عن زيد بن حارثة
فأشي من كرمت؟ أكون دي الناس يسابة؟ أول الحارث بن أبي أسامة يا رويتو لغا تحنير عبد الله بن لهيئة فيكما يا سادد إسناد حرزوى زيد بن حارثة نصر زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول ما أوحي إليه سوى منذ صلى الله عليه وسلم أتفن فرقون أبن دي سوك قريشي da aka yi masa wahayinsa a tahu jibrilu mala'ika jibrilu ya zo masa fa'allamahu alwudu'a ma'ana kun ga cewa yane min awwali ay ko kuma fi awwali ma auha ilayhi uhiya ilayhi cikin farkon abin da aka yi masa wahayi a shekenan ba sai bayan shekara 10 ba yau a cikin farkon wahayi manzo sallallahu alaihi wasallama mala'ika jibrilu ya zo masa fa'allamahu alwudu'a ya ilmantar da shi yadda zai alwala فلما فرغ من الوضوء يعين دي جمع الولاء أخذ غرفة من ماء فنضح بها وجهه فنضح بها فرجه يو يأتي بي واتواني بنا كم فألوا بلاتيا تابين هنو بلاتيا نلوا يا جيكا فرج سدشي معنى أننا ما سيد دائل الكي قلوبا كنو كومي كينام أشيسي أم كويا مكي komai da tsarkin da alwalar duk sai da mala'ika jibril ya zo ya koya manzo sallallahu alaihi wasallam yace wa qad rawahu ibn majah bi ma'nahu ibn majah ya rawaito wannan hadisi da ma'ana ba da wannan lafazi din ba wa rawana wa ruya nahu an al-bara ibn azib wa ibn abbas arwaito kwatankwacin wannan misalin irin wannan shima daga al-bara ibn azib da kuma abdullahi dan abbas وفي حديث ابن عباس daga cikin hadisin Abdullah ibn Abbas akwai karin cewa wa kana zalika min awwal al-faridati wannan ya kasance ne cikin farkon farilla da aka umarci manzo sallallahu alaihi wasallam dan haka dai a takeice akwai sallah kafin wannan salloli guda biyar shi yasa zamu ji a sira ana ambata cewa da manzo sallallahu alaihi wasallam kamar da zai zo ma zamu zo mu ji haɗu wasu a gidan arkam idarar arkam da ake kira sannan kuma da annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya rika addu'a cewa Allah ya karfafi wannan addini da ɗayan umarori guda biyu da Umar bin Khattab da kuma Amr Abu Jahal kenan shi ma sunansa Amr Allah madaukaki sai ya zabi wato Umar bin Khattab ya sa ya musulunta kuma daga lokacin ya zama cewa kamar yadda Anas yake faɗi cewa mun kasance tunda Umar ya musulunta a cikin izza ma'ana daga lokacin da Umar bin Khattab ya musulunta musulmi suka zama cikin izza ba sa tsoron wani abu da ana ambatar ko kiran sallah wani da akan lokacin da ana cikin marhalar sirriya a tsorace ake yin sa a boye ba a dagawa don kada wato kafirai su ji su zo su tayar wa musulmi da wani abu daga lokacin da Umar ya musulunta ya zama cewa waɗannan abubuwa da ake boyewa sun fito fili kuma ba a jin tsoron kowa a kansu kamar yadda za mu zo mu ji kun ga wannan ya nuna kenan ashe ana yin sallah tun a wannan lokaci kuma sannan ya zo har yanzu a hadisin Aisha radiyallahu anha tana cewa da karin farko salloli haka aka farlanta su sallah kowace raka'a biyu daga baya kuma shine aka maida su guda hudu duk sallah da azhar da asr da isha'i da duk raka'a biyu ne kamar yadda muka ga sallar yadda matafi yake sallah wato qasr وقد ذكر ابن هشام ان النبي صلى الله عليه وسلم ابن هشام يا انبتا cewa manzo sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu kanu idha hadaratis salatu sun kasance idan lokacin sallah yayi zahabu fi shi'abi sukan je hanyoyin da ke tsakanin duwatsu shine ake ce shi'ab jami'u shi'ab fastaghfu bi salatihim suna boye sallar tasu min qaumihim daga mutanen su ngonan ya nuna duk a lokacin da'awa ta sirri ma'ana a ɓoye har sallar a ɓoye ake yi domin lokaci bai yi a bayyanta ba wa qad ra'a abu talib annabiyya sallallahu alaihi wa sallama wa aliyan yusalliyani wata rana abu talib baban ali ibn abi talib radiyallahu an ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shi da ali ibn abi talib suna sallah marratan wani lokaci ya ga suna sallah fa kallamahuma fi zalika sai wannan kuma menene shine malan fa kallamahuma sai ya musu magana shi me kuke yi haka walamma arafa jaliyat al-amr yayin da ya san bayyanar abun kuru-kuru da muhimmancin sa amarahuma bis-sabati sai umarce su da tabbata cewa ku ci gaba da yin abun ku kar ku damu wannan asirin ibn hisham kenan wal khabaru aidan fi musnad abi daud al-fayalis wannan labarin shi ma zaka same shi a cikin musnad na abu daud al-fayalis wannan abu daud al-fayalis daban yake da abu daud da muka sani mai sunan yawa wannan mai sunan na abu daud daban yake shi kuma wannan abu daud al-tayalisi shi mutaqaddim ne ya riga wancan shi kuma nasa musnad ne ba sunan ba nafa Allahu bil jami' yace tilka hiya al-ibadatu allati umira biha al-mu'minun wannan ibada ita ce ibadar da aka umarci mu'minai su rika yi wala tu'rafu lahum ibadatun wa awamiru wa nawahin ukhra ghayru ma yata'allaqu bis-salah kuma mu'minai a wancan lokaci ba a san akwai wasu dokoki daban da umarni da wasu ibada da umarni ko hani daban banda waɗannan da suke da alaka da sallah ba ma'ana a wancan lokaci banda yayi tauhidi da kuma irin wannan sallar kafin a zo a kawo salloli guda biyar lokacin Isra'il nan to ba wani abu kuma la umarni la hani haka kawai wannan shine addinin a lokacin sai da aka shekara goma a wannan hali ba a kar a shagiya babu hana zina babu kasuwanci ba komai da ake a lokacin nan duk dokokin da muka sani na yanke wa barawo hannu da abubuwa da haddin zina duk a madina aka same su a lokacin da aka yi waɗannan abubuwan fa musulmi da ga la ilaha illallah ga sallar da ake zo ana yi a ɓoye mai shan giya bai dina shan giyarsa ba haka ake a lokacin nan duk wani abu da kaga da an hana shi to duk wannan matakin farkon ba a zo kansa ba waɗannan abubuwan su malamai suke kallo su ce lalle hakika wannan addini ba abin da yafi muhimmanci a cikin sa irin wannan magana ta tauhidi duk abin da zaka je ka dawo to in ba tauhidi nan magana babu abin da za a zauna a ce babu wani umarni babu wani hani shekara goma sai shi to dole shi ne ginshikin addini a kansa aka gina addini da aka ce sa za ka ga cewa shirin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har ayoyin da aka saukar masa a lokacin nan za ka ga duk ayoyin da suke magana akan tauhidi da ko ayoyin ayoyin da ake cewa ko surorin da ake cewa al-makkiyya ka karanta su ka gani za ka ga mafi yawansu sun siffantu da cewa abinda ake ambato a cikin magana sai akan tauhidi tauhidin isbatin rububiyyar Allah isbatin uluhiyya da isbatin sunan Allah da sufufi da kuma wasu wujuh aqliya hujjoji na hankali da za a kira mutane waɗanda ba su san Allah ba ba su yarda da shi ba ko ba su yarda su bauta masa shi kadai ba ai ta ba su da kwatance da misalai na rayuwa ku dubi kaza man ku dubi kaza ku dubi yadda aka halitta kaza duk waɗannan su za ka gani sai maganar akwai aljanna akwai wuta da kuma domin shi kuma wannan dan kwadaitarwa amma da kuma sai abin da ya shafi abin nan fada'ilul akhlaq halaye masu kyau haka za a rika fadar da rashin ƙarya ma'ana mutum ya zama mai faɗin gaskiya duk waɗannan abubuwan akwai su amma tauhidin nan shine tauhidi daga farkon sa har ƙarshe kullun zancen tauhidi kenan ka karanta surorin da aka saukar a Makka haka za a gani shi yasa an kawo kuma surorin da aka saukar a Madina ko kuma bayan hijira don ana cewa me ake nufi da surorin Makka surorin Makka sune duk surar da aka saukar da ita ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a kafin yin hijira daga Makka mun fahimci wannan ko a ina ne surorin kuma da ake ce ma surorin Madina shine surorin da aka saukar da su bayan hijira ko da a Makka ne lokacin fathu Makka to su ma duk ana daukar su na Madina domin sun dauki hukunce-hukuncen bayan lokacin hijira yawwa shine malamin yake cewa tilka hiya al-ibadatu allati umira biha min karanta wannan yake wa innama kana al-wahyu يبين لهم جوانب شتى من التوحيد abinda wahayi ke bayyana musu kawai a lokacin shine bangarori daban-daban shine shatta min at-tauhid na tauhidi wa yurabbihum fi tazkiyati an-nufus kuma wahayin da yake zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan lokaci yakan kwadaitar da su ga tsarkake zukatansu su zama masu tsarkin zuciya ويقصهم ينا كوداي تدسو كما هر ينزو على مكارم الاخلاق كم حالاي دبيئو ماسو كيو ويصف لهم الجنه والنار كما ددينا امبتا ينا صفنتا مسو الجنه دوتا كانهما راي عين كمن دي سنا غانين سو قرقر هكا ذا غان انا زانتان وتا د الجنه ذات غانين سو كمر تيوا غاشي سنا غاني ايدو د ايدو ويعظم ويعظهم بمواعظ بليغه كما وحي يني مس واعظ دا واعظ زكا ودان سي ماسو كايوا متقا سي شغا زوتيا سي تاثيري تشرح الصدور وان سيكي بوده زوتيار متون تا جاره زوتيا زوتيا تي فادي تا كربي ساقون دا زي زو ابايا وتغزل ارواح كما سنا تشيد wato ran mutum ma'ana suna bai wa rai abinci domin rai nan ce rai ana nufin spirit na dan adam wato rayuwar dan adam akwai gangan jiki akwai kuma ruhi ko su ruhin jam'insa shi ne arwah shi kansa yana buƙatar abinci domin ran dan adam yana buƙatar taqawa yana buƙatar kusantar ubangiji da tsarkin zuciya to waɗannan su ne abincin rai ba abincin jiki ba to shi rai din nasu a lokacin ana ba shi irin wannan abincin da fadakarwa da yake samu daga wahayi wa tahdu bihim kuma tana kiransu ila jawin akhar zuwa ga wani yanayin daban ghairi alladhi kanu fihi aw kana fihi almustama'u albashari anadaka zuwa ga wani yanayin daban wanda ba a cikin sa sauran al'umar dan adam take ciki ba ma'ana dai a canza musu rayuwa yace wa hakaza مرت ثلاثه اعوام haka nan shekara uku suka shuɗe na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a irin wannan hali, illa annaha urifat lada quraish, an san wannan kwanaki a wurin quraishawa sun san wannan, wa fasha dhikru al-islam bi makkah, ma'ana an san musulmi suna cikin wannan hali, kuma sannan ambatan musulunci ya watsu a cikin garin makka, ana ji ga wani abu fa ya zo sunansa islam, sunansa musulunci, ba abu fa kowa sai Allah, kaza ake yi kaza ake, haka da hira ake ji. Wannan me yasa? Saboda annabi sallallahu alaihi wasallam tunda aka wannan sai da shekara wannan uku din bai taba zuwa ya ce qulu la ilaha illa allah, ya tare mutane ya gaya musu, bai taba yin wa'azi alanan, wa'azin unguwa unguwa ko wa'azin gari gaba daya, misali sai da shekara uku bai yi shi ba. Wannan shi yasa ake kiran wannan zangon na da'awa zangon mai ad-da'wa sirriya, da'awa ta sirri. Malamai suna cewa wannan irin matakin na da'awa yana cikin matakin da'awa da yafi kowanne tasiri a cikin rayuwar kowace tafiya. Duk mutumin da ya zo da wani abu yake so ya ilmantar da mutane shi, to daga cikin hikimomin masu da'awa, ko wani bawan Allah ya rubuta littafi unwaninsa kenan wannan ad-da'wa sirriya, ya kawo fa'idojinta da matakan da yadda ake yi da irin muhimmancin kowanne mataki. Yace babba daga ciki kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayin fara mutum ya fara da gidansa, na biyu farawa da makusantan danginsa, sannan ya fara da waɗanda yake tsammanin za su karɓa daga wurinsa, abokansa mafi kusa, kamar yadda muka ga annabi sallallahu alaihi wasallama ya fara da su, Abubakar radiyallahu anhu bayan ya gama da cikin gidansa, Khadija, Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, Zaid ibn Haritha, sannan kuma yazo abokinsa Abubakar radiyallahu anhu, shi kuma a hannun abokinsa Abubakar aka samu har mutum biyar daga cikin manya-manyan sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam, su kuma suka musulunta duk a da'awa ta sirri. Da'awar sirri ita ce ka tashi ka riƙa bi gida-gida kana sallama wa mutane, ka nemi su tallan addinin musulunci. Muna yin wannan? Irin wannan matakin yanzu muna yin sa? To yana da kyau shi kansa kar a bashi, ba a ce wato an wuce lokacinsa ba, har yanzu yana da tasiri. Ka ɗau ɗan wani littafi a hannunka, ka je ka kai ma wani ziyara, ku gaisa, na kwana ina gajiya, ya aiki ya kaza, sai ka bashi, kuma ku tattauna akan abin da ya shafi rayuwar yau da kullum da kuma abin da ya shafi. Zai tambaye ka, ya ji ana cewa kuna wani abu, me kuke yi, me wannan tafiyar, me kuke ilmantarwa, lokacin sai ka samu dama ka gaya ma a nutse, sai ce to haka abin yake. Domin duk lokacin da ka zo ka sa hajizi tsakaninka da sauran mutane, ya zama daga nan ne za ka yi intilaki shi ne farkon da'awar, to an fi samun matsala. Me yake nufi da hajizi? Ka sa iyaka tsakaninka da mutane, wanda bai zo gunka ba bai san me kake ba. Dole abin sai an fara da irin wannan tallan, irin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi tukuna. Domin daga cikin fa'idojin wannan abu wato akwai sa aminci da gamsuwa cikin sauƙi. Domin mutumin da ka je gunsa zai samu damar da zai tambaye ka duk abin da ya dame shi na shubuhohi, tunanin meye abin da bai gane ba, zai samu damar ya tambaye ka kuma za ka gaya masa. Yana ba da damar ya ga halinka mai kyau wajen mu'amalar da za ka yi masa. Saɓanin in ka koma gefe ka hau kan mambari kana zance kai kaɗai, yana ba da damar wato ya ga idanka, ya ga yadda kake magana, ya ga gaskiya. Domin ɗan adam akwai hanyoyi da dama da Allah ya hore masa ya gane mai gaskiya, hatta cikin idansa. Idan mutum ya faɗi ƙarya ana gane ta tun daga idansa. Ina ji ana mun taɓa wannan zancen har nake maganar wani abu da Ibn Taymiyyah ke cewa idan mutum ya yi ƙarya yuzhiru Allahu zalika ala falatati lisani, in mutum ya faɗi ƙarya ana ganewa a tuntuɓan harshensa kawai, mutum yana yi ana gane cewa wannan ƙarya ce. To idan mutum ya zauna a gabanka akwai damar da zai gane cikin idanka me yake nufi, wanda zai kai saƙo har cikin zuciyarka me kake so ka faɗa. Har yanzu irin wannan harkar da'awar ta sirri tana ba wa mutumin da aka je gunsa wani abu na security idan ana tsoron abin da kake kiran zuwa gare shi ya taso ya zo inda kake kila zai masa wahala amma kai da ka je gunsa zai karbi abin cikin sauki ba tare da ya sa kansa cikin hatsarin a tsangwame shi ba dan duk abin da yake cikin matakin farko fa duk yana da tafi da waɗannan abubuwa ne wato ba magana sai ta kace kai yanzu tunda ka fahimci wannan abu zaka zo ka fantsama shi ko an yadda ko ba a yadda ba shi ne kiran an koya masa wannan bin wannan irin hanya din duk yadda kuke da mutane da yadda suke sanka da ƴan uwanka da dini ne menene in ka fantsama musu abin da basu saba da shi ba kafin su karbe shi ana shan wahala to idan kuka bi dabaru din irin wannan hanya ta ilimi hanya ta basira da kuma kyauta kamar da malamin suka ambata ba da kyauta shi kansa yana cikin abin da ke jawo hankalin mutane ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da aka fara samu ganima me yasa idan ya tashi ba da ganimar sai ya baiwa mutanen da ya san da masu dukiya ne da suka musulunta suka bar dukiyoyinsu da masu matsayi ne da mulki duba yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya riƙa ba irin su Abu Sufyan radiyallahu anhu lokacin da ya musulunta in aka zo ba da wani abu na dukiya sai ya kyale ansar ya kyale wasu manya-manyan sahabbai bai ba su wani abu na dukiya ba sai ya ba waɗanda suka musulunta daga baya-baya ɗin nan saboda me don ta'alifin ƙulubi kuma me yasa har yanzu a cikin waɗanda aka shar'anta a baiwa zakka sai aka sa wal mu'allafatu qulubuhu su wane ne al mu'allafatu qulubuhu mutanen da ake so ake lallaman zuciyar su ake rarrashin su su yi haƙuri su zauna cikin musulunci ne da kaga ashe kenan addini na rarrashi ne na bi a hankali ne ba na cewa kawai ni tun da na fahimci abin nan in ma mutum baya so sai na yi wannan dama haka ne in baya so ma sai kai to amma shi din ake so ka ja hankalinsa shi ma yazo ku yi tare in kana son haka ashe kenan kana buƙatar ka rarrashe shi ka nuna masa da fa'ida da muhimmancin abin kuma kai amfani da hankali wajen shigar da wato wannan saƙon zuwa ga kansa har ya karɓa domin babbar manufar da awa ita ce maganar Bahaushe ta me a gudu tare a me a tsira tare ba manufarta shi ne in koma ni kaɗai ni ne shiryayye in ta zagin kowa da kowa ba a'a in ƙoƙari da lallami da rarrashi da ba da kyauta da hali mai kyau da ziyara mai kyau in nuna wa mutane wannan hanyar da nake kai to ita nake so kowa ya bi haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi kuma haka aka ci nasara kun ga abinda yasa dama kullun ake gaya mutane wannan idan shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ya tabbata in yayi sannu-sannun in yayi zafi-zafin ma zai ci nasara tunda shi annabin Allah ne da mala'ika da ke taimakonsa kuma Allah ya gaya masa shi annabi ko ba haka ba ne idan shi din yayi wannan ya bi sannu-sannun ya bi a hankalin ya yi rarrashin sannan ya zo ya yi wancan har aka ya bayyana da'awar matakin na biyu kenan har kuma ma aka zo aka ce yaƙi aka yi jihadi to ai kaga ya nuna mana kenan da'awar nan tana da buƙatar tadarruji me ta daruji da daruji bin mataki sai wani matakin sai wani matakin yana da kyau idan mutum dama ya fahimci abu to ya tsaya kansa to amma wajen da'awa nan shi ake nufi amma kai din ka tsaya in tsananin ka tsananta wa kanka in menene ka bi yadda ka fahimta ka yi aiki amma wajen kiran mutane ka bi a hankali domin kai mai talla ne yanzu ku duba ku ga masu harkar siyasa ba me suke yi me manufarsu mafi yawan kowa abin da yake so shi ne fa kaso shi ko don haka da ba da kuɗi da ba da menene da kai ziyara ka ga babban mutum ya zo ya kai wani ƙarami wanda bai kai shi ba abokinsa na shekaru ba ko ya zo saboda me yana ganin yana da tasiri a irin abokansa sai kuma ya je gun wani wanda shi ma yake ganin yana da tasiri zai iya ja masa mutane to idan mai wannan mai harkar duniya ya yi wannan wanda ya fi cancantar ya irin wannan hanyar da tallan da haƙuri da mutane da jan hankali ai shi ne mai kiran mutane zuwa ga shiga aljanna ko ba haka ba ne wannan shi ake so a fahimta Allah ya sa mu dace shi da sai ke cewa wafasha zikirul islami bi makkata hakanan ambatan musulunci ya yadu a cikin makka wa tahaddatha bihi an-nasu mutane kuma sun yi ta magana akan musulunci ga wani addini ya fito gashi وقد تنكر له بعضهم احيانا اما واسو كما سن قامت ابو كاي wannan tafiyar babu mu gane ta ba ba'sa so suna ji ana fada wa atadau ala ba'd almu'minin har suka yi wato suka rika cewa wasu daga cikin mu'minai hari suna kokarin su cutar da su illa annahum lam yahtammu bihi kaseeban sai dai su basu damu da shi sosai ba haythu lam yata'arrad rasulullah sallallahu alayhi wa sallam li dinihim kuji wani abu na basu damu da musuluncin basu quraishawa a lokacin da ake wannan shekara uku kuji ba fa shekara uku ba kai ka kalli kanka lokacin da zaka ce kana so ka tallata wani wata manufa sai kaga idan ka gano wani abu na alheri idan baka bi a hankali ba sai ka ce so kake mutanen gari gaba daya a wata guda kowa ya bi ka yabi abin da kake tafi da shi wannan ba sunnar Allah ba sai ba haka aka saba ba shekara uku nan annabi sallallahu alaihi wasallam haka yake shiru gida gida yabi abokansa su taru a gidan da ar'ar kan su yi sallah kowa ya tafi sun a koye bai taba fitowa ya ce wa mutane abin bautar ku ba daidai bane a shekara uku nan mun fahimci abin nan ma'ana dalilin da yasa basu fara ma kokarin su yake shi ba kasancewar kamar yadda malami yake faɗa anan lam yahtammu bihi kaseeran basu damu da addinin wannan sabon addinin da yazo ba na Muhammad sallallahu alaihi wasallam haythu damme domin a lokacin nan lam yata'arrab rasulullah sallallahu alaihi wasallam li dinihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba ambatan addinin su ba baya ce musu hanyar da kuke ba daidai bace kaza da kaza ku daina shi ku daina bautawa lata da uzza bai fara wannan batun har shekara uku kun fahimci wannan abu ma'ana ashe kenan farkon matakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam renan mutane innan da tausayi da kira cewa gafa abun kawai a gaya wa mutum gaskiya a gaya wa mutum gaskiya ta a zo a bautawa Allah la ilaha illallah muhammadur rasulullah wanda ya yarda sai a ci gaba da karantar da shi a hankali gashi sai a taru sai a yi sallah amma ba a fito kuru-kuru an gaya wa mutane wancan sako ba sai daga baya kamar da zamu zo miji walam yatakallam fi alihatihi yace bai yi magana akan abubuwan da suke bautawa ba shine ma'anar lam yatakallam kwata-kwata bai taɓa fitowa ya ce lata da uzza haramun ne a bauta musu ba gumaka ne ba su da amfani sai bayan wannan shekara uku din ina so ku kalli darasin da ke cikin wannan shekara har nawa uku ba fasati uku ba ba wata uku ba ku ga ashe annabi idan yayi wannan abu to mu da ba mu da tabbaci irin nasa na cewa ga karfin mala'ika zai taimaka mana ga annabci mu ba annabawa bane ashe ya kamata a ce mu fi haka hakuri mun fahimci abin dole a yi hakuri da mutane ba wai laɓa-laɓa bane ba sako-sako bane ba tsoro bane amma hikima ce ta rarrashin mutane domin shifa mutum da kake ganinsa idan har baka girmama hankalinsa ba ina sha gaya mana wannan abu in baka girmama hankalinsa ba to ba fa zai yadda ya karɓi abin da kake tunda musamman yana kallon ka ga ƙananan shekaru a gabansa ka tashi wacce baiwa ce ka je ka samu a wani wuri har aka gaya maka wani abu da shi bai san shi ba duba mutum mutane fa da suka saba a zaman gindin wata bishiya tun kana yaro kake ganinsu har yanzu ba su daina irin wannan rayuwar ko ba haka bane dan adam abin da ya saba kafin ka raba shi da shi sai kana da wani abu da zaka kawo masa makufin wannan abin da zaka raba shi to mutum ya rabu da abin da ya tashi a kansa din nan da ya dade a kansa yana da wahala kokarin da zaka yi sai ka shiga zuciyarsa da hali mai kyau da magana mai kyau lafazi mai kyau sai kai masa tasiri sai kai gaskiya fa maganar nan gaskiya ce ba wai kawai ka zo ka ce ga yadda abu yake ko ka yadda ko kar ka yadda wannan din akwai lokacinsa amma matakin farko dai shine abu wancan sannu-sannu din ba kuma wai lalata hukuncin bane da kin fadar hukuncin hukuncin yana nan ba za ka canza shi ba domin ba naka bane na Allah ne amma yadda za ka yi dabara ake so a koya maka ne yadda za ka gamsar da mutane ina fata mun fahimci wannan to haka manzon mu sallallahu alaihi wasallama yayi a wannan marhala din wannan ita ce marhala ta adda'wa as-sirriya mun kuma ji fa'idojinta da abinda malami suka ambata akan ta akwai littafai akai daliban ilimi yana da kyau su koma su karanta in Allah madauke ya bamu dama wata rana mai ko da yar daura ce takaitacce ko da ta kwana uku insha Allah akan usulubin na da'awa da yadda ya kamata mutum ya rika yin wato harkar da'awa insha Allah. Akwai littafai majali ne shi kansa wannan, nan ce majali ana nufin fili ne na ilimi wanda ake digiri a kansa, ake masters a kansa, ake PhD a kansa, kawai harkar da'awa mutum ya je a koya masa yadda zai yi wa'azi, yadda zai tunkari mutane, yadda zai magana, da yadda zai tsara huduba, da yadda irin mutanen da zai kalla. Wata rana ina tuna wani malamin mu Sheikh Abdulrazzaq Al-Badr, na je gidansa muna tattaunawa akan harkar wasu abubuwa na irin wannan da'awa da ilimi, sai yake cewa wata rana ya wata huduba a masallacin Qiblatain, yace ranan nan hudubar ya kalli irin dattijai da suke zuwa masallacin, sai ce shi kuwa satin da zai zo zai magana akan girmama dattijai, yace zai tsaro wata huduba akan yadda ya kamata samari su riƙa girmama dattijai. Yace dattijan fa tun da ya fara sallar juma'a a masallacin suna zuwa, yace amma daga ran da ya wannan huduba yace irin yadda ake ganshin shi sai da ya canza, kuma da ya sauko daga sallar bayan ya gama sallar, dama su in ake sallar ba su suka fita da wuri ba, ya riƙa bin su a cikin masallacin ɗaya-ɗaya sai su gaisa da wannan, su gaisa da wannan, ya ƴaƴanka, ya aikin su, ya jikin nan naka, ya hawan jinin, ya kaza, duk irin wannan. shi yake ban labarin, yake cewa wallahi ya ga tasirin abun ya yi masa girma har ma har ya zama cewa duk lokacin da aka ce zai yi wata ko muhadara ko yana da wani darasi a wani wuri, ya ga sai dattijai sai cika suke yi, saboda kawai ya taɓa huduban nan akan dattijai suna buƙatar samari su riƙa girmama su. To kun ga wato hanyar shiga cikin zuciyar ɗan adam tana da yawa, ba kawai ka zo ka sa karatun ka faɗa ka sai kawai kai ka faɗi gaskiya ka yi iqamatul hujja, kawai duk wanda ma ya ji kawai wanda bai ji ba kawai shi kenan daga ranar ka gama, dole sai an bi. Haka nan kuma ka ga a ware wata rana kawai a yi magana a kan samari, muhimmancinsu a cikin al'umma, bai kamata a riƙa hantararsu ana zaginsu ana ɗaukarsu, ba su da muhimmanci. Iyaye su san yadda za su riƙa magana da saurayi lokacin da ya kai shekara 17-18, lokacin ji yake shi ma da kansa, a daina cewa idan yaro wai yaro kullun yaro ne, kaga babban mutum yana dukan ɗansa babba, duk waɗannan ba hanyoyi ne na tarbiyya ba. To ita ma wannan a ilmantar da mutum a wannan fannin, ka sami lokaci kuma har yanzu na mata, a ware wa mata da gyatumi manya-manya, a ware musu lokaci, koya musu sallah, koya musu tsarki, zancen lahira, domin sun kama hanya, ka ilmantar da su yadda za su fara tsoraci Allah, su shirya rabuwa da duniya. Mata kuma haka su ma matsakaita, a ware musu lokacinsu, ‘yan mata da kuma shi yasa na ga a wasu wuraren har daura ake warewa a yi irin kos-kos ɗin nan haka, sai a daure a yi ta a kan ma’aurata masu shirin yin aure, daura ce lilqabilina ala zawaj sunanta kenan. Za a ce za a yi ta sanarwa a masallatai a ce yau akwai daura da za a yi ga samari da suke shirin yin aure a wannan wata uku masu zuwa, su kuma sai ka je ka tsaro abubuwa duk da zai musu amfani na yadda za ka zaɓi matar da za ka aura, da halinta da addininta, yadda kuma rayuwar farko ta biki in ka zama ango duk ya za ka yi, a kawo maka daga tarihin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, rayuwar sahabbai da hadisan manzo Allah, duk a kwakwalo maka wannan ilimin, an nuna maka ga yadda ake yi, sai ka yi haƙuri daren farko ga yadda za ka yi, ga abin da za ka yi wa yarinyar in ƙarama ce, kar a zo ana samun matsalar daga an shigo ɗin nan a yi ta faɗa washe gari aure ya ɓaci, kai ga wani auren sati guda kawai ya ɓaci, saboda me yaron ɗanye ne, yarinyar ɗanya ce, ba a yi musu koyi a gida, ba a yi musu training ba, ko ba haka ba. To duk wannan ba shi mai da'awa, duk wannan yana cikin aikinsa. Kun ga ashe aikin ba wai ƙarami ne kawai na a zo a yi karatu ko a yi wa'azi, kowanne yana da fa'ida. A cikin wa'azozin a riƙa taɓo irin wannan abin da ya shafi rayuwar mutane, sai a nan ne za ka ga cewa mutane insha Allah sun gyaru sun ɗauki abubuwa. Don haka gaskiya harkar da'awa majali ne mai muhimmanci kuma ilimi ne a cikin su ba na wasa ba. Muna fata Allah maɗaukaki ya ƙara mana basirar yadda za mu isar da saƙon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Na'am, to yanzu za mu shiga al-marhalatu thaniya, zango na biyu na da'awar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ita ce ad-da'watu jihara, da'awa bayyananniya, a bayyana wa mutane ƙuru-ƙuru fitowar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku ce la ilaha illallah la tad'u zabi halatta abauta musu ba. Yaushe aka fara wannan abu shi kuma, to shine yake cewa awwalu amrin bi izhari ad-da'wati, umarni na farko na bayyana da'awa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yace lamma takawwanat jama'atun min al-mu'minin, yayin da wata kungiya ta mu'mine ta hadu, ta qumu ala al-ukuwati wa ta'awun, wato wancan matakin na farko da aka yi na shekara uku. Ai kaga abin da zaka iya siffanta mu'mine kai a lokacin shine wata kungiya ce, ko ka ce mata ta samari, don a lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam shekara 40 ko yawa shekara 40 mutum yana nan har yanzu da baka yana nan a samartaka bai tsufa ya zama yadda ya wuce wannan marhalar ba. Haka nan waɗanda suke tare da shi mafiyansu duk ƙasa da shi suke. Yawa Abubakar radiyallahu anhu babban abokinsa tsakaninsu shekara 2 ne da shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Haka nan kuma Umar baya duk dai haka suke babba sai bayansa. Don haka a lokacin nan ka iya cewa wasu samari ne ko ta jama'a ce suka haɗu suke taimakawa junansu, kuma sannan suna haɗuwa su shiga wani wuri su yi ibada su fito kowa ya kuma kama hanyar gidansa. Ma'ana babban abin da kawai za ka iya siffanta su da shi kenan a wancan lokaci. Yace wata tahammalu ib'a tablighir risalati, suna ɗaukar nauyin da kuma wahalhalun da ke cikin wato isar da saƙon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, saƙon Allah na la ilaha illallah, wa tamkiniha min maqamiha, da kuma tabbatar da su a inda suke. To suna cikin wannan halin, nazala alwahyu, sai ga wahayi ya sauka. Wahayin nan yukallifu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, yana kallafa yana dora nauyi akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, bi mu'alanati da'wati, cewa to a fa bayyana komai kuma yanzu kuru kun ga shi abun nawaye na Allah ne, shike umarni ga yadda za a yi, kuma shike umarni ga yadda za a bari. Da aka yi shekara uku nan sai kuma umarni ya zo cewa to a tashi fa ai kaza, a bayyana ƙuruƙuru, shine mu'alanati da'wa, ta zama alana, wa mujabahatil batili bil husna, kuma a fuskanci barna, a fuskanci ta da me bil husna, aka ce ba bil batili ba, kar ka fuskanci barna da wata barna. Abinda ake mutane suna kan hali marar kyau, to in kana so ka gyara su kar ka zo da hali marar kyau, ka zo da hali mai kyau. Hali mai kyau shike kawar da hali mummuna, sai shi hali mai kyau din sai samu wuri sai zauna. Amma idan kai amfani da hali marar kyau wajen maganin abu marar kyau, to ba za a fahimci abin da ake so ba, ba kuma za a kalla ba. Da haka shi yasa musulunci bai zo mana da umarnin muna son mu gyara mutane duk munin halinsu, duk shirkar da suke, duk kaushewarsu daga hanya, kar ka zage su. Da ka ce za ka yi zagi da kaza ba ku da hankali, wane ne irin wannan uslubin, a lokacin shi kenan ka sallame su ka koye su, kuma saurare ka ba. Domin shi wanda yake da gaskiya a hannunsa ya san cewa Allah na taimakonsa, kuma wannan saƙon na Allah ne, ba ya buƙatar ya zagi mutum. Domin zagi yana nan aljihun kowa zai iya ɗauko waye, ba a koyansa a makaranta ko ba ka ba. Kowa ya ga dama a titi zai iya ashar, amma karatu sai wanda ya karanta. Don haka kai da kai karatu, Allah maɗauki ya baka basira, to kai karatu ka ilmantar da mutane, kar ka ci mutuncinsu, kar ka zage su sai su karɓi abin da kake kiran su zuwa gare shi. Yace wa awwalu ma nazala bi hadha sadad, farkon abin da ya sauka ga wannan manufa, qauluhu ta'ala, shine fadin Allah madaukaki, wa anzir ashiratakal aqrabin, wa anzir ashiratakal aqrabin, ka gargadi danginka makusanta. Wa qad warada fi siyaqin dhukirat fihi awwalan qissatu Musa, wannan ayar وأنذر عشيرتك الأقربين أو سورة تزوف سورة الشعراء أقول سورة الشعراء ألا من أكيها فانا تني داب أنبة إسر النبي موسى عليه الصلاة والسلام أكتنا أكفر لي إسر النبي موسى من بداية نبوته تندق فرقون النبي موسى إلى هجرته مع بني إسرائيل هاد لوك تندي هجرة لبنو إسرائيل وقصة نجاتهم دكما إسر إلا دسكي دقى فرعون من فرعون وقومه دكما متعنا وإغراء آل فرعون معه بيد ألا من أكي ينصد فرعون دمتعنا أتكين تيكو وقد اشتملت هذه القصة وأن إسر تأل النبي موسى تاكن شي جميع المراحل التي مر بها موسى عليه الصلاة والسلام تاكن شي بكا حنيوي دا زنغو زنغو ندعوا دا النبي موسى يبي أي أم فتا تن لوك سن دا شي كأيني تن ما زن تن هاي هو دا يد فرعون كيسو يكو دا شي بأفن دا شي با أنا شو أكو دا أمبني إسرائيل وان دا شي نزي زما سببن karewar mulkin mulkin fir'auna da sauran su irin waɗannan abubuwan har lokacin da ya rayu a gidan fir'auna har lokacin da ya fita lokacin da ya kashe wani daga cikin ƙibtawa mutane suna neman sa aka bi shi har ya gudu ya bar garin har ya je madiyan a madiyan har ya ga wannan ƴan mata suna ɗiban ruwa har suka je gun baban su bayan ya taimaka musu ɗiban ruwa baban su ya aurar da ɗaya daga cikin su yana tafi tare da ɗaya daga cikin su sai ya hango wuta yace bari ku saura na anan bari in je in samu mana ana tsananin sanyi in samu mana dan wani abu na wuta da zamu dan ji dumi to anan gun wutan nan ashe Allah ne ke so yi magana da shi Allah yi magana da shi a lokacin aka mai da shi annabi ya taho da sako ya zo ya gaya wa fir'auna a saki banu isra'ila a daina azabtar da su su fita su koma garin su wanda daga nan suka fito baitul maqdis duk waɗannan kissoshin suna nuna maka wannan marhala marhala din cewa da'awar ba rana ɗaya take faruwa ba yawa to shi kansa ashe kenan darasi ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka saukar masa da suratul shu'ara a wannan lokaci ya gaga yadda annabi Musa alaihi salatu wassalam ya kasance a khilal da'wati fir'auna wa qaumihi ila Allah wato ta hanyar a cikin wato da'awar kiran da annabi Musa yi wa fir'auna da mutanensa cewa su zo su bauta wa Allah wa ka'anna hadha at-tafsila kamar dai cewa wannan bayanin daki daki da Allah ya yi a cikin suratul shu'ara ji'a bihi ma'a amrir rasul sallallahu alaihi wasallam an zo da shi ne tare da umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bi jahri ad-da'wati ila Allah sai aka hada wa annabi sallallahu alaihi wasallam da wannan to kaga ga wani annabin ma ya zo ya ce kaza ga mutanansa ga abinda aka yi masa ga abinda ya kai ga ƙarshen lamari don haka kai ma yanzu fito ka bayyana wa mutane abinda ya kawo ka abinda aka aiko ka da shi cewa su daina bautar kowa sai Allah subhanahu wataala kamar haka Allah madauki yake so ya ilmantar da shi muna fahimtar yaƙin zancen yace li yakuna amamahu wa amama ashabihi misalun lima sayalqawnahu min at-takdhibi wal ittihad domin wannan abin na kisar annabi Musa ya zama misali ne a gabansa da kuma a gaban sahabbansa su fahimci cewa ga irin abin da zai zo za su haɗu da shi na ƙaryatawa da za a yi za su faɗa a ce ƙarya ne za kuma a ƙuntata musu a kori mutum daga gida a raba shi da mata a yi irin waɗannan abubuwa na damuwa duk saboda me saboda sun bayyana cewa ba za su bauta wa kowa ba sai Allah kamar yadda banu Isra'ila su ma saboda imaninsu da annabi Musa a fir'auna ya hau kansu ya hantare su ya kuma kokarin halakar da su har Allah madaukaki ya tsirar da su wannan kuma duk sakamakon me hina ma yajharuna bid da'wa lokacin da suka bayyana da'awarsu domin duk wanda ya bayyana wa mutane to ga kuma wani abu fa sabo ku daina kaza ku dawo kan kaza to lokacin dole ne ya shirya da cewa za a tsangume shi za a zage shi za a tuno sirrinsa da aka sani a faɗa a ɓata sunansa a ce ai kaza ne ma ɗan kaza ne wane ne duk wannan sai an faɗa ba don komai ba saboda ya zo ya ce ya fi mutane sanin hanyar da za a tsira su kuma mutane kowa ji yake ya fi kowa shi kaɗai ya fi kowa sanin hanyar da zai tsira ko ba su gani da ka zo ka ce mutane ba su sani ba kai ka sani to a lokacin sai a fara irin waɗannan abubuwa ashe kenan yana buƙatar haƙuri shi yasa cikin al-usul al-thalatha da ku karanta thalathatul usul da Sheikhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab ya fara da maganar mai farko kam abin da ya kamata ka sani abubuwa guda hudu ko al-ilmu al-amalu bihi ad-da'watu ilayhi was-sabru 'ala al-adha fihi wannan abin su zama kaidoji a hannunka ilimi wato ka gina shi akan tauhidi da imani ka tsayu akan wannan sannan ya zama kana aiki da wannan ilimin kuma ka kira mutane zuwa ga wannan ilimi in ka kira su kuma ba za su haƙura ba za su tsangwame ka to sai kai haƙuri in kuwa lokacin da ka kira mutane suka soke ka da maganganu kai kuma sai ka rama to shikenan sai kai ba kai haƙuri ba kenan sai a zo a sami wato rashin nasara a cikin abin da kake kira zuwa gare shi sannan sai yake cewa hina mai jaharu na bid'a وليكونوا على بصيرة من أمرهم منذ البداية كما دونون سيزما واتو أكم بصيرة نا لما رنسوا يزما دي أبن لذاتي ذاتي يشني أكم بصيرة دنجنة دا أبن لشافي لأوصه ومن ناحية أخرى أولي فنجرن كما دبان تشتمل هذه السورة إتا سورة ننتا سورة الشعراء تاقن في على ذكر مآل المكذبين للرسل تباد لابارن sakamakon waɗanda suke ƙaryata manzanni ba haka Allah maɗauki ya bi ƙaumi ƙaumi mutane mutane bayan ya gama sai ce inna fi zalika la aya wa ma kana aktharuhum mu'minin ɗaya 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 kowace al'umma sai a kawo a ce sun yi kaza sai ma an fara ba da labari mutane kaza sun ƙaryata manzansu lokacin da ya ce musu kaza lokacin da ya ce musu kaza ya kawo hujjoji sai a kawo wani abu da ya tattauna tsakaninsu da shi kuma sannan a ƙarshe da suka kore shi daga gari ko suka ƙaryata shi ga irin abin da Allah ya musu kun ga wannan shi ma darasi ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na cewa to wannan fa bayanin da zaka fara yi na a daina bautawa Lata da Uzza na a daina kaza a daina bautawa Allah shi kadai to matsala za ta taso in ta taso sai kai hakuri da fatan muna fahimta sannan sai yake cewa yawwa min qaumi nuhin kafin daga annabi mutanen annabi nuhu da ad وثمود وقوم ابراهيم وقوم لوط واصحاب الايكه سؤال اصحاب الايكه متن النبي شعيب يوا ادا ما ذكر من امر فرعون وقومه بل ما ابند اكا امبتا من فرعون ومتانسا ليعلم الذين سيقومون بالتكذيب دومن سو كما ودنن ده ذاك قريه ساقون من عند الله صلى الله عليه وسلم دومن سو كما سن عاقبه امره hukubar wato sakamakon lamarin su abinda zai je ya dawo bayan sun ƙaryata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ma sayalqawnahu min mu'akhazati llahi da kuma abinda za su haɗu da shi na riƙon da Allah zai musu ya damke su ya azabtar da su akan abinda suka aikata in istamaru alaihi in suka doge suka ci gaba da wannan abu waliya'rifa almu'minuna kuma domin mu'minai su san anna husnal aqibati cewa kyakkyawar makoma dai daga ƙarshe lahum tasu ce ma'ana duk abin da za a je a dawo insha Allahu mu'minai su ne za su ci nasara su za su samu kyakkyawan sakamako wa laysa lil mukazzibin ba ga waɗanda suka ƙaryata manzanni ba ne don haka wannan shi ne sirrin da'awa sai an yi haƙuri sai an bi waɗannan matakai kuma kowanne abu a yi shi a lokacin da ya dace a yi shi da yake addinin na Allah ne shi ne ke sa a karɓe shi kisa kullum sirrin wato nasarar mai kiran mutane ita ce ya tabbatar a zuciyarsa cewa addinin nan ba nasa ba ne akwai mai shi ɗin nan kuma zai kula da shi idan ya ɗauki cewa nasa ne da atifarsa kawai zai aiki ba da ilimin da kuma tarbiyyar da aka bashi ba to zai shigar da kansa da kuma mutanen da yake kira cikin matsala ina fata mun fahimta amma ya dauki cewa addinin nan fa na Allah ne ni abin da ke aiki na shine in isar da shi bakin nan shi kawai na mallaka an gaya muku in ce gashi kaza ga abin da yake shine daidai amma da maganar ƙarfi ba ta zo ba maganar zagi da cin mutunci duk babu ita dan haka sako ne na Allah ka isar da shi Allah kuma shi zai sa shi cikin zuciyar wanda duk yake so idan mutum dama yana da dabara ba manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya biya mana cewa la an yahdi Allahu bika rajulan wahidan khairul laka min umrun na'am ba wato a ce Allah madauki ya shiryar da mutum daya ta hanyar ka ta hanyar kiranka ta hanyar wa'azinka ta hanyar fadakarwarka ta hanyar karantarwarka a samu mutum daya ya musulunta ya shiryu ya bar wani abu mummuna ya koma ya kama hanyar a shiriya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to yafi a baka duk wani wata dukiya mai tsada duk wani abu da kake ji da shi na dukiya mai tsada a duniya to a baka ka samu wannan wani ya shiryu ta hanyar kadin wannan abun bai kai shi ba kaga idan haka ne ashe ya kamata mutum ya zama dabaru ne da shi na yadda zai sa mutane su shiriya ko ba hanyoyin da mutane za su kyamaci abin da yake kira din su ki karba kuma su gudu shi bai samu wancan ladan ba su kuma ba su samu shiriyar ba kun ga an rasa biyu amma idan ya samu dabara bi idhnillahi tabaraka wa ta'ala kuma abin a hada shi da addu'a har yanzu mutum baya dogara ga dabararsa baya dogara da tunanin kansa a hada da addu'a ya Allah ka shige da mutane ya Allah ka sa su a hanya domin mutum Allah madaukaki shi ya mallaki zukatan ne kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake gaya mana inna qulubal ibadi bayna usbu'ayn min asabi'ir rahman yuqallibuha kayfa sha'a zukatan mutane suna tsakanin yatsu biyu na Allah Allah madaukaki shi ya san yadda wannan abu yake ma'ana Allah madaukaki yuqallibuha kayfa sha'a shi ke juya waɗannan zukatan yadda yaso wani wayi gari mutumin kirki sai ya koma kuma wata ya zama mutumin banza wani yana kafiri sai ya koma musulmi duk wannan abun Allah ne yake shi yasa da'iman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake roƙon Allah yana cewa ya muqallibal qulubi thabbit qalbi ala dinika wa ta'atika ya mai juya zukata ka tabbatar da zuciyata akan addininka da da'arka to muna roƙon Allah madaukaki ya tabbatar da zukatanmu akan da'arsa da kuma wato addininsa da da'arsa kuma bisa hasken sunnar manzansa sallallahu alaihi wasallam واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته